والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى مسجد بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin na Laraba wanda ya dace da 18 ga watan Safar shekara ta 2020 bayan hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da yammacin na 2 ga watan 6 shekara ta 1999. Jiya idan ba a manta ba muna cikin dai kitabus siyam, babin da zamu saki kai babu sauni tatawwu'i wa ma nahi an sawmihi, babu sauni tatawwu'i wa ma nahi an sawmihi, babi ne da yake magana dangane da azumin tasawwu'i. Idan an ce at-tasawwu' shine fi'lus sa'a ko taqdimus sa'a, aiwatar da wani aiki na sa'a, wannan a larabcin sa kenan, amma islahin malamai aikata dukkan wani aiki na sa'a min ghairil wajib, wanda ba wajibi ba, wannan shine ake masa magana da tasawwu'i. Sawarun sallah ce, azumi ne, sadaka ce, dukkan wani aikin da ba na wajibi ba idan mutum na zartar da shi ana kiran sa tasawwu'i. Kun gane ku? Wa ma nuhiya anhu, babin kuma zai kunshi bayani dangane da waɗansu nau'ikan tasawwu'i da aka hana yi. Da zaka zauna da naji daɗi mutukan haka. An gane ku? Ana bi ka tare da al-Ansari radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su'ila an sawmi yawmi arafa فقال يكفر السنة الماضية والباقية وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه رواه مسلم أنكر حديث لك أبو قتادة الأنصاري الله تكاري الداء قريش yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su'ila, lalle manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi an yi masa tambaya, an sawmi yawmi arafa, dangane da azumin ranar arfa, menene matsayin yin azumi ranan arfa? Fa kala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yukaffiru sanatal madiya wal baqiya, yana kankare zunubin shekarar da ta wuce wal baqiya, da wadda ta rige ba ta riga ta karasa ba gaba daya. Wannan shine azumin ranar arfa. Ranar arfa kuma shine 9 ga watan Zulhijja, jajiberin babbar sallah. Kuma wannan bayanin falala yana tabbatuwa ne ga mutumin da bai je aikin haji ba, amma wanda ya je aikin haji falalansa ta aikin haji ta ishe shi. Mazaunin gida mace ko namiji shine ake bukatar yayi yunkuri ya ga cewa lallai yayi wannan azumi a wannan rana. Wasu ila an sawmi yawmi ashura, an tambaye shi kuma dangane da azumi na ranar ashura, ranar 10 ga watan al-Muharram, menene matsayinsa? Fa qala, sai manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yace yukaffiru sanatal madiya, yana kankare zunubin shekarar da ta wuce. Maganar yana kankare zunubin shekarar da ta wuce wannan abune mai sauki ka fahimta, amma rigimar inda take hadisin baya yana kankare shekarar da ta wuce da wadda za ta zo. Ai shekarar ba ta zo ballantana a ga kayan laifi ko ba ka yi ba, ya za a kankare shi? Shine abin da waɗansu malamai suka ce, shekarar ba ta riga ta zo ba, to sai waɗansu suke fassara al-baqiya shekarar da ake ciki wadda ka fara ta ba ka je ƙarshenta ba, domin kana yin wannan azumi ne a ranar 9 ga watan Zulhijja, wanda shine wata na ƙarshe a ƙididdigar watannin shekara. Kaga shekarar ka riga ka cinye ta gaba ɗaya, ɗan kaɗan ya rage maka. Ma'ana ko da dai wannan wata 11 aka kankare maka da kwana 9 zuwa yinin da kai bai kamanta kuma wai cin tsiran mata mai na manta, ai kaga ka samu abin nan da yawa kwarai da gaske. A ce an kankare wata 11 har da kwana 9, to an kankare da yawa kenan. Kun fahimta da kyau? Waɗansu suka ce abinda ake nufi ko da ya zanto albaqiya ana nufin shekara mai zuwa, ma'anarsa shine ba wai kankare zunubin ba, Allah zai datar da kai ayyukan zunubin ma ba za ka yi ba, ballantana ka bukaci ka yi su a kankare, Allah zai datar da kai, yayi maka tawfiki ya zanto kaiwa da komowar ka duk ka tsaye kan Allah, ya ce annabi ya ce. An gane ku? Amma na ranar ashura ku shekara ɗaya yake kankarewa. Wasu ila an sawmi yawmil ithnayn, an tambaye shi sallallahu alaihi wasallam dangane da azumin ranar litinin. فقال سيتي ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه أبن دسانك أزم الليتنن ذلك يوم ولدت فيه وأنيني ندعك حيثين تكنسا وبعثت فيه كما ينيني واندعك أيكون منذو تكنسا وأنزل علي فيه kuma a shi ne aka saukar mun da wahayi. To da haka sai annabi ke yinsa. To wannan ansa da ya bari kenan a wannan. Yanzu a nan gurin abin da za mu fahimta mustahabbancin azumin ranar Arafa da kuma ranar Ashura da kuma ranar Litinin. To kaga ya dace da matashiyar maganar babu saumi tatawwu'i. Waɗannan dukkanin su nau'ika ne na azumin tatawwu'i. Wanda ba tilas bane mutum yayi amma idan yayi yana da lada mai yawa, idan bai yi ba duk da bai da zunubi to amma fa yayi hasarar lada mai yawa gaske, da haka bai dace ba mutum yayi sakaci da su matukar yana da daman yi a matsayin sa na mata ko namiji musulmi. Gane ku? A wani hadisin daban ya hada Litinin da Alhamis a hadisi daya yayi bayanin cewa abin da yasa yake azuntar Litinin da Alhamis na kowane mako saboda su ne ranan da ake auna ko ake bujiro da ayyukan bayi na mako. Yace to ina sai in ga lokacin da za a daga aiki na aleka kuma daidai lokacin kuma ina cuɗanyuwa da wata ibada, da haka sai ke yin azumin Litinin da kuma Alhamis sallallahu alaihi wasallam. Wannan hadisi da makaranta cikin littafin yake rawahu Muslim, Imam Muslim ne ya rawaito shi. To azumin ranan Arafa mun ce ga mai aikin, ga wanda bai je aikin haji ba, saboda wanda ya je aikin haji ba sai yayi ba, dan ya tabbata cikin Sahih Bukhari ranan Arafa sahabbai suke kokonto shin annabi na cikin azumi ko baya azumi, to dai ba mu sani ba, yana cikin tsayawan Arafa yana hayakan dabbarsa sai aka aika masa da wani kofi da abin sha a ciki a ga in ya sha to baya azumi kenan, dan kuma ya ki sha alamar na azumi kenan. Sahabai na jin kunyar su tambaya kare ya kana azumi ko baka azumi, manzon Allah kaga ai ba ladabi a ciki, zaka ta aika masa da abin sha mana ai an san kyauta dai an baki ba mai yadda ita baya, illa iyaka in yana azumi ba zai sha ba, in kuma yana baya yi zai zaka ga ya sha kansa, ana aika masa da abin sha sai sha, zaka fahimci cewa je baya yi. To sai zanto koyi da annabi a wannan rana da ba hajjanti shine kai ma karka yi azumi, la kana lakum bi rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. عن كتب حديثي دقى أبو أيوب الأنصاري سنة خالد ابن زيد إن بمن تسونام با الله تقال دا أغريسي يتي للي من زن الله سيرا دا أمنتم الله ستبت أغريسي. Kala ya ce man sama ramadana, wanda duk ya azinci ramadana sun ma'atba'ahu sittan min shawwal, sannan ya bibice shi da kwanaki shida cikin shawwal kana ka siyamin dahari, wannan hukuncin sa kamar ya azinci shekara. Wanda duk ya azinci ramadana ya bi shi da kwanaki shida cikin watan shawwal za a ba shi sakamakon kamar ya azinci shekara gaba ɗayanta. أكاس مالي يا سالم با يتي لأن الحسنة بعشر أمثالها دون أيك اللادات لا زعبك ساكمكم كتن كتن سقومني فرمضان بعشرة أشهر واندي أذنت رمضان زعبك لادن كمروة قومتنا دون كون اللادات لا كتن كتن سقودا قوما تو كاقا تيتي هرسو ثلاثين كاقا زعبك كمر واتو أينشن واتيتنا واتو واتو قومتنا. يجي رمضان بعشرة أشهر وهذه الستة بشهرين ونعزمي قداسي لكما كمر الله دموة بيكنا سيكي ثم هو مخير بين صومها في أوله أو وسطه أما متنزابي إما دي أذن سوء أنه كان كيشي لتكين فرقم وتشوال أو وسطه كو تكيرسا أو آخره كو تكيرسا متتابعة أو مفرقة كو يسو أجيلة جونة سنبين جونة كو يسو على ربي دكوان دي يأي an fahimta da kyau. Yanzu wannan na nuna mana mustahabbancin yin azumi kwana shida cikin watan Shawwal ga wanda ya azumci Ramadana. Wannan kuma shine abin da ahlul hadisi suka tafi akai. Akwai fatawa cikin mazhabin Imam Malik da suke nakar hancin yin wannan azumi. to amma abin da yasa Imam Malik ya bada wannan fatawa yana magana ne ga jahilai waɗanda idan ba a fayyace musu zance tilla-tilla ba za su iya ɗaukan cewa kwana shidan nan ciko ne na Ramadan ko rakiya ne na Ramadan to kaga barna ta faru kenan. Amma matukar an karantar da mutane cewa shi Ramadan ɗin daban wannan shidan kuma zaman su suke daban shi Ramadan wajibi ne wannan ko mustahabi ne to magana ta riga ta ƙare sai a tsora cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baya ga haka yana daga cikin hukuncen da malamai ke saɓani a kai dangane da wannan mas'ala mutumin da ake bin bashi Ramadan adadin waɗansu kwanaki bai yi ba cikin Ramadan bayan sallah yana halin zai rama ga sittin Shawwal shin ya halatta ya yi sittin Shawwal daga baya zai rama wannan adadin na kwanaki ko kuma ba hali ya yi sittin Shawwal har sai ya rama abin da ake bin sa na Ramadan sannan daga baya ya zo ya waɗannan wato sittin Shawwal din. To waɗansu malaman suka ce zai iya yi ba laifi a kansa ya yi sittin Shawwal ɗinsa daga baya zo ya rama, an gane ku? Waɗansu malaman suka ce ba hali dole sai ya biya ramuwa sannan ya zo ya sittin Shawwal. Madogararsu suka ce saboda annabi ya ce man sama ramadana wa anta masumta ramadana wa inna masumta ba'da ramadana ka azinci wani sashi na kwanakin Ramadan tunda akwai ramuwa in ka rama to shine ka azinci Ramadan. Kun fahimta ku? To amma saboda kasancewar duk wanda ya azinci Ramadan ko da akwai ramuwa a kansa an kirga shi ya azinci Ramadan jinkirin ramuwa babu laifi domin Aisha radiyallahu anha takan yi jinkirin Ramadan da ke kanta bata rama ba har sai a bane su. Ba ko za mu munna zato ga Aisha cewa ba ta yin dukkan wani dangin azumin nafila ba, ka ko san ba ta samu daman yi lallai ba ta rama ba domin ta yi nafila kenan kafin ta yi mai ramuwa takan jinkirta ramuwar Ramadan ba ta yi ba har sai Sha'ban ya zo sannan ta yi. Wannan hadisi ne na cikin Bukhari. Da haka dai su kwanaki waɗanda suke ababen ƙidayawa wanda za su iya shudewa in mutum bai ribace su babu laifi ya azince su kaga su tace wal zai wuce da Shawwal ya wuce magana ta riga ta kare ba yadda za a yi ka azince waɗansu kwanaki don su zanto su tace Shawwal. Na'am.
Na yi wa wannan ala biyar ne ba
shi
kuma suna riwaya mu
wajen
kuma kura koyewa ba wani abu wanda mai shi ne suke
ai bai yi sakaci ba ibada ce shigar ta da ita da bai yi komai ba ne ba shi ne ya yi sakaci.
Ai ma da suna cewa da sun kakar kana kiyamun lalin kuka kan kullum asuba ba ka yi tsarin ruwa
kiyamun lalin ba ta yi ba ko ta yi
ya yi wani
abu rashin samun sallan ka na asuba wannan daban amma kiyamun lalin ka daga kwana kana yi ta yi ko ba ta yi ba shi ne magana. Yanzu ka da maganar inganci ko rashin inganci ne saboda haka idan mutum zai zo ya yi jinkirin ramuwa bai ba sai da ya sitta Shawwal ya ko bai ba matsala ta gari ga shi Aisha tana jinkirin Ramadan har zuwa Sha'ban ba ta yi ba. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah إلا بعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا متفق عليه واللفظ لمسلم. أن كذا حديثي لك أبو سعيد الخدري الله تكار الدابر يتي من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله باواني باوا تنديتي باوا ياتي نمجي ياتي فمتي dukkan wani ma'abucin hankali ko da bai kai baligi ba wannan ya shafe shi. Ma min abdin ba wani bawa yasumu yawman fi sabilillah da zai azinci yini daya dan neman yardan Allah. Kaga yace azintar yini daya bai ce dole sai na farin Allah ba ko da nafila ne. Hakan ba za ta yi ba illa ba'adallahu bizalika alyawm fa ce a sababin wannan yini daya din sai Allah ya nisantar da annara wuta an wajhihi gabarin fuskar sa 70 khariban ratar tafiya shekara 70 ratan da ya kai tsawon tafiyar shekara 70 sanadiyar yin azumin yini daya wannan hadisi kuma kura wajen inganci da Bukhari da Muslim sun ruwaito lafazin nan da Imam Muslim ne. Wannan kenan ke zaburar da mu kan azumin nafila. Da yawa mun kila wani tun daga Ramadan bai sake yin azumin nafila ba har yanzu. Duk irin garabansa da ya bari ta cikin kwanaki da suka wuce. Da haka yana da kyau mutum ya saba wa kansa, ya luzantar wa kansa dangogin azumin na nafila. Allah ya yi mana da mankata. Wa na Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam takmala siyama shahrin qattu illa ramadan wa ma ra'aytuhu fi shahrin akthara minhu siyaman fi sha'ban muttafaqun alaihi واللفظ لمسلم an karbo hadisi daga Aisha Allah ta kare da gare ta tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya sumu yakan jira azumi na nafili kullai yana tai hatta na kula la yuftir har ma bunka cewa ai kwata kwata ma baya shin ruwa wa yuftir wani lokaci yakan jira kwanaki kuma baya yin azumin nafila hatta na kula la yasum har mu ce ma ai baya yin azumin nafila ba wato wannan me ke nuna wa wani lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan jira kwanaki 6-7 yana ta azumin nafila ba tare da ya sha ruwa take su ba wani lokacin kuma yayi kwanaki 10 din ko sama da hakan ko kasa da hakan da kadan ba tare da kuma da yayi azumi din ba wato kenan Annabi yakan ribaci lokutan da yaga yana da faraga salari yalwar lokaci karancin matsaloli sai ya azince su ayyukan da yaga baya da faraga akwai matsatsi ko tafiye-tafiye ko yaƙe-yaƙe wani lokacin sai ya kyale su don ya shigar da zancen ayyukan ba tare da ya azance su ba wato duk lokacin da ya samu faraga sai ya azinci kwanaki don jin nan gaba kila wata tafiya na iya tasowa ta hana ne yin aikin bari in ribi wannan kwanaki wato kenan jeranta azumin nafila kwanaki ababen jerawa a haɗe da juna in ya zanto da manufar nan gaba in na samu wani lokaci ko ina tsammanin lokaci zai zo da ba zai ba ni dama in yi ba wannan babu laifi kamar yadda jeranta kwanaki kana ta shan ruwa ba tare da azumin nafila ba dan ga waɗansu ayyuka da ke gabanka masu yawa zurga-zurga fatauci noma ayyukan wahala amma kake jin za su yanke wani sarari zai zo ka samu kai to kai ta shan ruwanka nan babu laifi wannan shine abin da wannan hadisi ke nunawa kun gane ku take cewa wa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama takmala siyama shahrin qattu illa ramadan ban taba gani ba Annabi ya cika azumin wani wata tunda ake sai Ramadan dukkan wani wata da kasan Annabi zai azince shi to zai azince wani sashi na kwanakin sa ne amma ba dukkan watan ba wannan kuma shine sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wata riwaya ta cikin Bukhari take cewa wato yana azuntar sha'aban gashi nan zai zo gaba shi wa ma ra'aytuhu fi sharin akthar minhu siyaman fi sha'aban tace ban taba ganin shi ba cikin wani wata da yake yawaita nafila sama da watan sha'aban to a wata riwaya sai tace tare da haka baya azuntar sa gaba ɗayan sa a wata riwaya sai tace ya azunci sha'aban gaba ɗayan sa galibin riwayoyi abinda suke nunawa Annabi na yawaita azumin nafila cikin watan sha'aban sama da dukkan sauran watanni kun gane da kyau kuma tare da haka baya azuntan sha'aban din gaba ɗayan sa wannan shine abinda galibin ruwayoyi suka nuna sai wata ruwaya kuma cikin Bukhari sai ta zo tace kuma dai Annabin ya azunci sha'aban kullum gaba ɗayan sa to wajen wannan kullum hudun anan rigimar take sai waɗansu malamai suka ce to ai ruwayoyin da ke nuna bai azunci sha'aban ba gaba ɗaya sun fi yawa da haka lafazin kullu din da ke nan gurin ba yana nufin kullu na dukkan kwanakin ba abin da yake nufi yana azuntar mafi rinjayen kwanakin tare da haka dai bai azunci shi gaba ɗaya ba Ibn Hajar ya ce wannan akwai magana daga Abdullah ibn Mubarak da take nuna haka yake to amma fa a larabci idan an ce kullu fa to yana nuna gaba ɗaya sai dai ɗaiɗai ko a waɗansu lokuta akan kawo kullum ba a nufin gaba ɗaya yace to ina jin abinda Abdullahi ibn Mubarak ya dogara da shi kenan waɗansu malaman suka ce a yadda za mu yi mu haɗa kan wannan ruwayoyi a wata shekarar ya taba azunta shi a bani gaba daya a waɗansu shekarun kuma da suka rage shine yakan azunta mafi yawan kwarikin ne amma bai taba azunta sa gaba daya sai so daya da ba da ka ji kenan mun riga mun huta da wannan da wancan wanda yafi karfi kenan da farko yafi karfi akan yi amfani da kullu yanzu zaka iya zuwa ka ce zaidun qama al-layla kullu zaidu ya sallar dare gaba ɗayan sa hakan zai iya yiwa eh ba zai yiwu ba me kake nufi ya sallaci mafiya yawan dare misali idan da domin kiyamul layl lokacin ta baya fara sai bayan an yi mai isha'i yanzu ko da ba a yi isha'i ba lokacin ta bai riga shi gobe yanzu dinnan da muke ciki dare ne ko ba dare bane a sai ka iya cewa kullu yanzu to kana nufin me wani sashi mafi yawa kaso mafi tsoka cikin dare zaidun qama al-layla kullahu bi ma'ana qama akthara al-layli lakinnahu lam yuqim al-layla kullahu ko ma qama al-layla kullahu bai sallaci dare gaba daya ba domin idan an ce al-layli tun daga rana ta fada har zuwa lokacin da al-fajr zai kito ba ku mutumin da zaka ce gashi ya fara qiyamul layl tun daga faduwar rana har zuwa kitowar al-fajr to ina yayi isha'i ina yayi magriba kenan ina yayi ta abincin dare ina yayi huta ina yayi mirin da zai wahala kwarai da gaske ashe kenan kullu yana zuwa da ma'anar sashi mafi soka sashi mafi soka to amma ba a yin wannan da'awar sai in akwai wani dalili khariji dan kada waɗansu su ribace wannan kuma su zo su gina wani abubuwa ka san ƴan bid'a suka ribace irin wannan sai kullu bid'atin dalala ba suka ce ai ba dukkan bid'a ce bata ba mafi yayan bid'o'i amma akwai wata ƴar bid'a kaɗan wadda ita mai kyau ce bid'a ce amma mustahsana to kaga wannan ba zance ne wanda za a karɓa ba domin idan kai da'awar haka sai a ce kawo dalilin ka don lokacin da Abdullahi ibn Mubarak ya yi da'awar wancan yana da dalili da ya gina da shi akai amma in ba haka ba za a kyale kullu akan inda take kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar an gane ko wato dai kenan yana daga cikin azumi na nafil fili da ake kwadaitar da mu shine yawaita azumi cikin wani wata sha'ban tare da haka ba a ce ka azumce shi gaba ɗaya ba to tunda ko haka ne a ina mutanen mu suka samu azumin watan rajab wanda ake kiransa azumin tsofaffi babu shi a qur'ani babu shi a hadisi bid'o'i ne ma anzalallahu biha min sultan kuskuren da yafi girma ma shine mutum ya azumci rajab gaba ɗaya ya kuma zo ya azumci sha'ban gaba ɗaya ya zo ya hada da ramadan wannan kan ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa koyar ramadan Allah manzon Allah ya azumci ramadan gaba ɗaya haka sha'ban fa mafi yawan kwanakin sa rajab fa babu hadisi da ya tabbata daga annabi cewa ya ce ma a azumci rajab rajab baya da bambanci da sauran watanni yadda sauran watanni kai azumin kwana uku ko kai litinin da alhamis ko kai karshen wata haka rajab ma bai sha bambanta da sauran watanni ba irin abin da kake cikin sauran waɗansu watanni shine kuma zaka yi a rajab amma ka bambance shi daban da sunan azumin tsofaffi dama ku kyale maganar wai azumin tsofaffi shi wannan babu shi a kowane littafi a duniya a kasar Hausa ne kawai ake faɗa domin in za a fassara shi da larabci sai mu ce me siyamul kibar ko siyamul shuyukh ba wani babu cikin fiqh ko wani hadisi da ya nuna haka an gane ku da haka wannan bai abin da baya cikin tsarin azumi na sunna ko me zaka yi cikin ibada ka tabbatar kai koyi da manzon Allah wallahi tallahi Allah baya karbar aiki na ibada sai ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ne manzon Allah ce man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun wanda duk ya kuskura ya farar ya kago wani abu cikin wannan al'amari namu na addini irin abin da babu ciki shi ya kawo yanzu to ba za a taba karba masa ba za a mayar masa da kayan sa wa ana bi darrin radiyallahu ta'ala anhu qal amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an nasuma min ash-shahr thalathata ayyam 13 wa 14 wa 15 rawahu an-nasa'i wa at-tirmidhi وصححه ابن حبان ان كربو حديثي daga Abu Zarrin Allah shi kare da a gare shi yace manzon Allah ya umarce mu mu rinka yin azumi cikin kowane wata kwana uku wannan kwanaki ukun ga sunan 13 yini ne 13 ga wata wa 14 da yini 14 ga wata wa 15 da yini 15 ga wata wannan hadisi na Abu Zarr مالك رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان daga kasa kuma ya buga nan ba cewa kharajahu Ahmad wa Nasa'i ibn Hibban min hadithi Abi Hurairah wa ashabi sunani min hadithi Qatada ibn Milhan wa Nasa'i wa ashabi sunani min hadithi Jarir wa Sahab ibn Khuzaimah min hadithi ibn Mas'ud wa akhraja Muslim an Aisha kana Rasulullah yasumu thalathata ayyam min kulli shahr. Amma yace Muslim ya ruwaito kuma daban wanda ba wannan ba, daga Aisha tace Annabi ya kasance yana azantar kwanaki guda uku cikin kowane wata. Ma yubali fi ayyi shahri sama, baya damuwa a wani bangare ne ya azanci wannan kwanaki uku, duk inda suka zo kawai zai yi su. Wannan riwayar Muslim kenan. A riwayar Abu Zar kuma ya fayyace cewa nawa 13 da 14 da 15. To ita wannan riwaya ta Abu Zar wanda yake cewa amarana Rasulullahi, Annabi ya umarce mu. Na yi iyakacin bincike na ban ga malamin hadisin da ya ruwaito ta da wannan lafazin ba. Ba ta nayi babu ba, amma iyakacin bincike na ban same ta ba. Riwayar da na samu lokacin da na bincika, lafazin da Annabi ke cewa ya Aba Zarrin idza sumta min ash-shahri fasum 13 wa 14 wa 15. Yace ya kai Abu Zar, in za ka yi azumi cikin wata ka azinci kwanaki 13 da 14 da 15 ga wata. Ranan 13 da ranan 14 da ranan 15, kwana nawa kenan? Kwana uku. To wannan riwayar ingantacciya ce. Idan ka duba cikin Sahihul Jami'u Saghir, jerin hadisi na 3817, wannan hadisin ya zo, kuma hadisi ne sahihi. Sai dai kana da dama ka ce a'a, to ai abinda wannan yake tabbatarwa shine wanda ke tabbatarwa, sai ta akwai bambanci. Wannan lafazin sa yace ya Aba Zarrin idza sumta min ash-shahri, bi ma'ana idza aratta as-siyama min ash-shahri. Ya kai Abu Zar, in dai har ka so kai azumi cikin wata, to ga kwanakin da zaka azunta shine yinin 13 da yinin 14 da yinin 15. Annan ku Abu Zar cewa amarana Annabi ya umarce mu, yin Annabi ya umarni ya zama me wajibi, kaga bambanci kenan. Kan gurin ku Annabi ta in zaka yi ya nuna me kenan? Mutahabi, wanda hukuncin wannan azumin shine mutahabi. Ina fatan ku gane bambancin lafazin guda biyu. Saboda haka lalle lafazin amarna din nan shi ya bani wahala ne ta bincike in ga inda aka ce amarna din, dan in ya tabbata ba mu samu karina ba dole ya zama wajibi kenan. To amma sai na bincika cikin haka, sun bincike na ban samu ya inganta ba da wannan lafazi na amarna, sai dai na ganshi Annabi ya ce ya Aba Zar kaza kaza kaza. Wallahu a'lam. Imam al-Bukhari kuwa bai kawo shi cikin Sahih al-Bukhari ba, sai dai ishara yi, yayi babi dangane da azantar ayyamul bidi. Ayyamul bidi tunai kwanakin da wata ke haske su ne da 13 da 14 da 15, kawai sai ya kawo su a haka, dan saboda shi wannan hadisi duk da ya inganta amma bai kai sharadin Imam al-Bukhari ba. Shi ko hadisi ya inganta in bai kai sharadin sa ba, lalle ne kawai cikin Sahih littafin sa ba, sai dai yayi ishara cewa lalle akwai wani abu nan. Kun gane ku? وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. متفق عليه. واللفظ للبخاري. زاد ابو داود غير رمضان. وانا حديثي دغ ابو هريره يكي الله تكاري دا غريتي يتي للي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي لا يحل للمراه baya halatta ga mace an ta suma ta ce za ta yi azumi wa zawjuha shahidun alhali mijinta na nan yana gida ba tafiya yayi ba yana gari illa bi iznihi sai fa da iznin sa. In dai azumin nafila za ta yi ba hali ta yi sai ta nemi izini mai gida gobe zan tashi da azumi, ganin da masa ne ce tashi da azumi, ganin da masa ne ce a ba za ki ba. Idan ya hana ta ko ta yi kuma ta saba Allah ba ke, ta yi sabo ke, in ta saba mijinta. Wannan hadisi muttafaqun alai, Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito, wal lafzu lil Bukhari, amma lafazin dake cikin nan na Imam al-Bukhari ne. Zada Abu Daud, Imam Abu Daud yayi dade cikin hadisin yace ga Ramadan sai fa irin Ramadan ne. Dan haka dai abinda hadisin ke nunawa azumi na tilas, to ba mace sai ta nemi izinin miji ba, ko ya izini ko bai ba za ta yi, kamar Ramadan, kamar kaffara. An gane ku? Sai dai kafara idan tana da adadin kwanaki zai iya cewa a'a ki bari karki a wannan wakon sai mako mai zuwa ko sai a wata mai zuwa ki fara, yana da damar ya ce wannan. to amma yace ya hana gaba ɗaya bai isa ba, tunda ka fara tilas zai tafiya baki ne tsakaninsa da Ubangiji, kamar ba kance dole ne tafiya tsakaninsa da Ubangiji, maji ba zai hana gaba ɗaya ba, amma ya dama ce to gobe zaki kaza ki bari ta ji miki, amma yace ya hana gaba ɗaya ba zai ba, amma azumin nata la dama ba ta da zaman da za ta fara dole sai ta nemi izinin mijinta, idan ya yi izini ta yi, in bai yi izini ba ta hakura. To sai malamai suka yi sabani cewa idan ta riga ta dauka ba tare da izinin saufa, yace ta kariya kuma take kariya ta ce sai na kai kayana, kuma ta kai din ta sha ruwa, azumin yayi ko bai ba. An ce la ya hillu bai ba, to wata ka'ida kenan. Ya ai ba wani abu ta yi cikin azumin ba wanda yake na sako, asalin daukar azumin shi ne magana. Da wani dalili yayi yadda kuka yi maganganun nan guda biyu, haka malamai suka yi maganganu guda biyu, waɗansu suna ganin azumi bai ba, hujjar su suka ce gaba ɗaya ba a bata izini bane ba, dama an bada izini a hannun miji kuma ya kwace, kaga fa kamar idan ta yi maka ban bata ba. Waɗansu kuma suka ce a'a, rashin izini wannan sabo ne a karan kansa, amma azumin da ta yi da niyyar neman lada wurin Allah ya yi, tana da lada a azuminta, tana da sabo na ta saba mijinta, sai a gwada ranar tashin kiyama ga wanne zai kone, ta bada labari a san wuri da kuma. Wato suna ganin akwai infikakul jiha, kamar yin sallah ne fil ardul mansuba, mutum ne ya fashin kasa ko floti ya kwace ya yi sallah a ciki, sallah ta yi ko wutewa, kasar fa kwace ta yi, flotin kwace ne, gida ne ya kwace ko floti ya kwace ya yi sallah a ciki. Shi ne waɗanda suka ce ta yi sallar suka kalla, sharɗin da sallah ke bukata duk ya cika su ba ɗaya da ya karya, waɗanda suka ce busi ba suka ce lokacin da yake sallah ɗin nan cikin ruku'i da sujuda da zaman tahiyya ya mamaye wani wuri wanda ba mallakarsa ba, mamayar wannan wurin da tsawon mintunan da ya menene fashi ne kwace ne zalunci ne, inna Allah ta'ala tayyibul la yaqbul illa waran zaka za su kalla. Waɗanda haka suka ce bata yi ba, amma dai zan ce mai inganci da wannan da wancan, duk sallar ta yi akwai dai sallah ta yi akwai sako, wancan ma azumin ta yayi amma akwai sako, sai ta nemi miji ya fi mata ma'am wai sai tunda yan za ta ɗauki azumin sai ta tambaye shi izini, ki yana da dama ce gobe ki tashi da azumi, ba da wannan damar don me zai tilasta maka, amma shi haƙƙinsa aka kalla lokacin da aka ce kar ka ɗauka sai da izininsa, saboda matarsa ce zai zo da ranar kila yana da sha'awar ta, za ta ce a ba yadda za ta yi, dole a kare azumi a wannan lokacin ko ba ta yi ramuwa ba, idan ya kare wata azumi bai wani saba Allah ba, ita ce ta yi ganganci da bata nemi izini ba tun farko. Shi kenan idan baya gari wannan dama an ce wa zawjuha shahid, shi kenan sai a karya shi, ta ɗauka baya nan sai ya dawo, to sai a karya shi. Wanne? To amma ya dawo yanzu lokacin nan ba a wajibta mata neman izini ba, amma tun da ya dawo ila ya yi kwanaki baya nan yana da sha'awarta, ita kuma gashi da azumi a bakinta. Ba sai a kare ba? Wato, ku ruka kallon yadda shari'a take, kaga ana nuna kariya ga shi haƙƙin miji din sosai da sosai, saboda miji na da girman haƙƙi akan matarsa. Miji na da girman haƙƙi matuƙa akan matarsa. Shi yasa manzon Allah ke cewa da zan ce wani yawa wani sujada, da mace ce zan ce ta yawa miji sujada, saboda girman haƙƙi da yake da shi a kanta. gane ko, to amma idan dai mutum ya dawo daga tafiya shi ma musamman an riga an yi tsakiyar rana azhar tayi la'asar tayi ya hakuri yayi ta'awuni alal birri wa taqwa wa ta'awunu ya kale ta samu ladan shi ma zai dai shi dai kam. Wa alaikum salam. كمان وانا في سيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النحر متفق عليه وانا حديثي انكرو daga ابو سعيد الخدري الله تكاري دا غريشي yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hanin azmi a ranar ku biyu yawmil fitri ranar idi na karamar sallah wa yawmin nahri ranar idi ko na babbar sallah wadannan an hana mutun ya azince su naha annabi ya hana an gane ku muttafaqun alai wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta kar ku manta kuma a can bayan mun karanta cewa ita ranar idi din nan fa ita ce ranar da mafiya yawan musulmai suka dauka a matsayin idi ba wai in an samu sabani sai ka kalla wata rana ce kake tsammanin wanda suka sallah take sun fi yawa to wannan ranar har ga Allah ita ce ranar idi a wajen Allah ba ranar da yan tsararru suka fantare suka kiyarda ba suka hau kujeran naki ba kun gane da kyau wa an shaybat al-huzali radiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ayyamu at-tashriq ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrillah azza wa jalla rawah muslim an gaba hadisi daga nushayba al-huzali Allah shi kare ta gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ayyamut tashrik kwanakin da ake kiran su ranakun at-tashrik su wadannan ranaku ayyamu aklin kwanaki ne na ci wa shurbin da sha wa zikrillahi azza wa jalla da ambatan Allah me yake nufi da wannan ba kwanaki ne na yin azumi ba kenan abun nufi makruhi ne mutun ya azince su kenan tunda yace babu sawmi tatawwi wa ma nuhiya anhu wato abinda Ibn Hajar ke nufi da wannan hadisi tunda annabi ya ce kwanaki ne na ci da sha mafhumin zance zai zanto kenan ashe ba kwanaki ne na azumi ba to wadanne ne ayyamut tashriq mallan ya sa lamba da kasa hiya salasatu ayyamin sune kwanaki uku ba'da yawmin nahri bayan ranar layya ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata suna ake kira ayyamut tashrik wa summiyat bidhalika an ambace su da wannan suna ayyamut tashrik saboda me li tashriqi lahmil adahi ay tajtifuha fi shams saboda ranai ku ne da alhazai ada suke shanya naman layya idan sun yanka dabbobi da yawa da tabi'atul hal ba lalle ne su iya cinye naman a rannan ba ko ba su da freezer irin yanzu da zaka ajiye nama ba su da freezer da su ajiye nama ya suke yi sai su yayyanka shi fale-fale da ce da ake kilishi sai su shanya shi a rana sai ya bushe to sai kwanaki ranar duk ka dama ka dan falgata ka dan sa ruwan zafi ka duma baka ci kayanka yayi watanni laraba suna cin kayansu shine bayan an busar da shi ake kiransa al-qadid an gane ko naman da aka busar da shi kenan wani suna fasara shi da kilishi amma gaskiya wancan busasshen nama ne kawai ana sarrafa shi lokacin da ake bukata kilishi kuwa banda naman akwai dai wani abu a ciki akwai sinadari da ake hadawa kun gane to da haka ake kiran wannan kwanaki ayyamut tashrik wato kwanakin shanya nama shine kawai abin da ake nufi wannan kwanaki kuma sune 11 12 13 kamar yadda muka faɗa sannan sune ake kiran su al-ayyamul ma'dudat da Allah ya ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa wa taqullaha wa'lamu annakum ilayhi tushrun wato kwanakin da alhazai amina ake son su yawaita zikirin Allah shi yasa can Allah ya ambaci zikiri din bai ambaci ci da sha ba ya ce dai wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat ko ambaci Allah cikin kwanaki ke da digaggu ababan kidayawa kaga guda uku kenan 11 12 13 faman ta'ajjala fi yawmayni wanda ya gaggawa bai zauna amina ba sai kwana biyu kawai bayan ranar layya bayan ranar idi biyu kawai yayi sai ya dawo gida fala yasma alayhi babu laifi kansa wa man ta'akhkhara wanda ya jinkiri ya kai har ranar 13 ga wata fala isma alayhi shi ma babu laifi gare shi amma sai aka ce liman ittaqa wannan fala isma alayhin da na farkon da na karshen ba kawai haka za a tafi araha ba sai ga wanda ya takawa cikin aikin hajjinsa wanda bai takawa ba ko wato ba za a ce fala isma alayhi ba kaga al'azammu ko suna daukan wannan kwanaki kwanakin zikiri fa, amma wallahi kwanakin da mutanen mu suke dauka ranan baje koli kenan. Daga ranan da aka ce an kwana a Muzdalifa, yau sallah an zo an yi jifa, an je Makka an yi tawaful ifada, to akwai al'hazai waɗanda suke yin sabon tufafin da dama a ranan za a nuna, maza da mata. Idan kana bin khaima na mazaje da mata, kawai kai ka ce ba hijabi a tsakani. Mata sun cado, an sa lace na fitar hankali, an samu atamfa ta garari, an shafa hoda, an shafa jambaki, ana tafiya ana cin cingan, ana zazzara ido, ba tsoron Allah, ba jin kunyar Allah, ba jin kunyar ma'aikin Allah, ba a jin ma an saba Allah. Maza kuma haka, an yi ado, an karye hula ne, an sa tabarau ne, an yi menene, an fesa turare, ana yanga. Wallahi haka za ga mutanen mu suna yi. Rashin kirki da alhazanmu suke a wannan wurare yana da yawa matuƙar kwarai da gaske. Ko musamman idan kana so ka ga rashin arziki, rashin kyautawa, ka je khaima ta mutanen Kano ko ta mutanen Lagos, ka ga maganar rashin kyautawa. A duniya karshen rashin kyautawa ya kare a nan gurin, in dai alhazan Najeriya. Kwanaki ne Allah ce wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat. A sauran khaimomi na jihohi duk ana yi, amma bai kai waɗannan guda biyun ba, ga dukkan wanda yake bincike. Ai ba su dai wajen shekara takwas zuwa wani abu haka muna aikin haji tare da alhazai, muna ganin duk abin da suke. Da haka ya kamata a tsoraci Allah, duk wanda ya je wannan wuri ya je ne fa danya kankare zulubinsa, ina kuma ka je ka saba Allah a daidai wannan hurumin. Shi fa wannan wuri da yake cikin Mina da Makka har da Muzdalifa, Mina gaba ɗayanta, Muzdalifa gaba ɗayanta, har ka je Arfa, daidai da masallacin nan Arfa rabinsa, duk ina cikin wurin da ake kira al-hurum. Da Allah ce wajadallu baita abin haraman aminan kenan, haram kenan, wato hurumi, wuri mai alfarma, wanda shatawar wannan wurin ya sha bamban da sauran wurare a duniya. Ciyawa da ke wajen ba a yadda ka ketare mata iyaka ba, tsuntsu da zai zo ya sauka kusa da kai ba a yadda ka farauce shi ba. Don haka Allah ce ya ayyuhallazina amanu la yabluwannakum Allahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib faman ya'tada ba'da dhalika falahu adhabun alim. Ya waɗanda suka yi imani, za a jarrabe ku daga rafasar kayan farauta idan kun zo harabi. Daidai da masallacin Makka kana tsaye-tsaye ga kurciya ta zo ka mata dira kanka, da tsinci dawa ta tsinci masallaci, dan an haramta maka farauce ta, ba ta jin tsoronka. Jarraba ce ta Ubangiji, dan Allah ya ga za ka ji tsoronsa ko ba za ka ji tsoronsa ba. Abinda da ka mika hannu ka kama, in ka jefa mashi, majin mashin ba zai kuskure ba, za ka samu. Tunda ga sunan da yawa fal, amma an jarrabe ka, an haramta maka. To dai da waɗannan ababan an hana ka kai a ciki. Ka san a ko'ina kake a duniya, idan kai nufin aikata barna, daga baya ka fasa, baka da zunubi. To amma ban da Makka. Wa man yurid fihi bil hadin bi zulmin nuzukuhu min azabin, ko ka fasa sai an kama ka da azaba. Niyyar da kai ta zuci sai an tsantsana maka azaba. In dai kai ilhadi a wajen, ilhadi kuma shine sabon Allah. Sawa'un sabon Allah nan da bid'a kai, sabon Allah ne da sako da kaba'ira da menene. Isa manzo Allah yake cewa kai alhajju ashhurun ma'lumat wa man farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidal fil hajj. Ai wadannan da arrafasu da alfusuku da aljidal duk mamnu'un ne fi baqiyatil ayyam, amma wa limadha fil hajj bizat, dan me akwalikin haikin haji aka sake kausata harshe dan a nuna girman waja. Dan haka duk wanda yaje aikin haji yaga irin abin da mutanen mu suke, ko da alal akalli ba za su daina ba, kai dai ka ce ku daina ba kyau, haramun ne ba kyau. Saboda barna idan kaga tana faruwa, matakai uku ne kawai Allah ya ce ka dauki ɗaya daga ciki, ba ka da hanzarin da zaka ce na kasa duka uku. Marra aminkum munkaran fali yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi fa zalika adhaqul iman. Duk wanda yaga barna ya hana da hannu. Muna tafiya wata rana mallam Abdulhab a bakin masallacin Makka, na bakin ɗakin ka ba za ka ga masallacin ka, sai ga wani ba musire kawai yana tafiya da taba a hannu. Mala Abdullahi ya kama ke murda hannun ya take tabar, ya masa Hausa ko bai masa Larabci ba, aiki kenan. Hausa ya masa yace ba kyau shan taba, ba mutum ya rasa me zai yi, bai yi mai aka ce ya ta murda hannunsa. Bal yi zai yi rubu biyar ne bai yan lamin sa sai ga mai zani. Wa illam yastaifa bi qalbihi, kin abun fa a zuci shine matakin karshe na imani, wanda daga ci sai zero. Inda zaka ga ana barna zuciyarka bata ki ba, karshe baka da imani kenan fa. ƙi na ƙarshe shine matakin ƙarshe na imani, wato ka ƙi abin a zuci, kaga abin ka ya tsaki ka ga garin da zaka kana. Amma idan ka gani baka dawo mutun da kai baka yi jifa yake tare kan kai fada kan kowa, to wannan mutum fa ba ma komai na imani ta tare da shi. Allah ya tsare mu. Waɗannan kwanaki haka Allah ya faɗa, wa zikrullah, amma da Allah sai ƙara bayani bayan ya ce ayi zikiri kuma sai ya ce a ci a sha, cewa a ci a sha yana ba azumin nafila kenan a wajen. Wannan hadisi Muslim ya rawaito, akwai wani hadisin daban wanda Ibn Hajar bai kawo shi ba. Wannan hadisin kaga ƙarshe fikihun da ke ciki ne zaka fahimci ba azumi, amma ba lassantawa ya cewa kar ayi ba, amma tunda annabi ya ce kwanaki ne na ci da sha yana da ba ami ba azumi. Amma akwai wata riwaya din daban wanda Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka rawaito abinda annabi ya ce, la tasumu hadhihi al-ayyama ayyama at-tashrik, kar ku azunci wannan kwanaki sune ku ayyamu tashrik, kar ku azunce su. Ya zo ne mai kenan hani, kaga kenan an hana mutum ga wanda yake aikin haji kenan, an hana shi ce zai azunci waɗannan kwanaki da ake kira ayyamu tashrik, dan kwanaki ne na ci da sha da ambaton Allah. Waɗansu ma suna ganin har wanda yake zaman gida a lokacin naman laye bai kare ba, ana taba ana binci kadan kadan ayi zikiri a ci ayi zikiri a ci haka har kwanakin su kare kuma naman ya kare. To saboda haka kaga kenan wannan kwanaki haka suke. To amma menene matsayin wanda ya azumi a ciki? Shine maganganu guda uku na malamai. Akwai wanda suka ce kowane irin azumi kai kowane wahidan bai halatta ba, na ɗaya kenan. Na biyu akwai wanda suka ce a wannan hani da annabi yayi hani ne na karhanci, inda zaka yi azumin yayi kowane azumin ga dama kai. Wannan zance na biyu kenan. Akwai wanda suka ce a tsakiya suka ce kowane azumi bai halatta ba sai fa in azumin nau kenan. Wani mutum a duniya komai gwalancinsa zai gane dai goma kirki, amma tare da haka sai Allah ya karɓa zance ce tilka asharatun kamila zalika liman lam yakun ahluhu hadirul masjid al-haram wa taqullahu wa alamu anna Allah shadidul iqab. To kaga kenan wanda yayi aikin hajji da mutu ibaya da hadaya, to ya halatta ya azumi ukun nan cikin wannan kwanaki da ake kira ayyamu tashriki babu laifi. Haka mutumin da kirani yayi shi ma kuma bai zo da hadayarsa ba, kuma ya taho da dabbar ta mutu a hanya kafin ya zo ya yanka ta, shi ma ya halatta ya azumci kwanakin da zai azunta a cikin wannan. An gane ku? Amma banda waɗannan to babu wanda zai yi. Sai kuma mai azumi na kafara wanda yake yin shi a jere dama wanda ba zai fasa ba sai ya kare, shi ma ya halatta ya yi cikin waɗannan kwanaki babu laifi. Wato dai da mai hadaya da mai dukkan azumi na dole wanda an fara shi ba a yankewa sai an kare kuma a jere, to wannan ya halatta su yi. Amma banda su makaruhi ne wani ya ce zai azumci waɗannan kwanaki, dan manzon Allah ce kwanaki ne na ci da sha da zikiri. Me kake so ka ce? Na'am. Haka waɗansu suka ce sun yi izini idan ya dace da bakance, don bakance ma wajibi ne. Ya wajaba ne. وعن ابي هريره رضي الله عنه عائشه وابن عمر رضي الله عنهم قال لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. ان كذا حديث من عائشه عن عبد الله بن عمر الله يداري دغريش يا تي انهم ترجوا سوبي يا امبتا سبب عبد الله بن عمر يا دجي ده بابن سكن ده عبد الله بن عمر بن الخطاب كان هذا لا يفهم ما هو كده. قال دا عبد الله دا عمر دا عائشة سنتي لم يرخص كو لم يرخص في أيام التشريق با أيضا قمي با متن يتي زي أذن شو قم سكوا نكي سكين أيام التشريق لنن أي مسمنا أتي زا أذن تيسو إلا لمن لم يزيد الحديا في دوان دي سامح ديا با منا قال جد داوا دوان دي سامح ديا با سمد على زم سنة دوتو دارا كم متن يزي يتمتوي ياسا أكو هديا أكنسا kuma yana da kudin da zai sai rago ya yanka ko dabbar da zai hadaya, amma sai ya makale kudin sa sai ya azumi uku a sai dai dawo gida ya bakwai kudin sa, kuma da ya makale su ya je ya sayo bijiyo ya sayo lesi ga matarsa ya sayo atamfa ya sayo wani ne duk kayan ado. To wannan duk wanda ya yi ma bai yi ba, dan Allah ta ya faman lam yajid sai in bai samu ba. Yanzu ko shi ya samu ne ko bai samu ba? Ya samu. Inda a ce wannan kudin da ke wurin da karshen guzurin sa kenan, in ya sai ragon da zai hada ya guzuri zai yanke masa yayi ba, to anan kaga bai samu ba, dan ba za a tilasta shi ba ya
sarayar da rayuwarsa ya sa rayuwarsa cikin hadari, kai da mutunci ba zai masa wannan ba. Amma abin da zai sayo na kayan ado ga yankansa ko ga matarsa, wannan nafira ne, ya zo gida ba zai saya ba. Saboda haka dole ya sai raguwa can birni ya yanka ya hadaya, dan kar mutum ya matsi kudin sa ya ce ai bai samu ba. Ba zabi ne ba, mataki ne. In kana da abin da zaka yanka dole yanka zaka yi, sai in ka rasa sunna kan takal ba da zalika ila siyam. Kina fata mun fahimta ne da kyau. Wa alaikum salam. Gai aiki da ganin da ganin kasar ku ya halatta. Yayi. A kirgin yan Saudiya sun zai a hafa, a kirgin kasar ku kuma sai gobe ne za a yi. Ai na san kasan wannan fatawar. Ya sa idan mutum ya san fatawa ya tambaya sai ka bashi bangaren da ya fi zafi. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم رواه مسلم. أنكر حديث لك أبو هريرة الله تكاري تاغريش Abu Hurairah ke ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqussu lailatal jumu'ati biqiyami min bainal layali, kada ku ce za ku kebanje daren juma'a da yin qiyamul layli sabanin sauran darare. Yan da ma kullun kana qiyamul layli, ko wata rana kai wata rana ba kai ba, sai dace da ranar juma'a, wannan babu laifi. Amma duk kwanaki kai ba kan qiyamul layli sai juma'a, daren juma'a shine za ka yi qiyamul layli, wannan ya saba sunnar manzo Allah. Kun gane da kyau. Wala taqussu yawmal jumu'ati biqiyami min bainal ayyam, kar ku kebanci ranar juma'a da yin azumi a tsakanin ranaku. Dukkan kowane ranaku ka ke azumin nafila, sai in juma'a ta zo ka ce za ka yi shi kadai, to wannan ma ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ce illa an yakuna fi sawmin yasumu ahadukum, sai fa in dama mutum ya saba da wani azumi da yake yi. Misali, ka saba kowane wata za ka azumci 13, 14, 15, ya dace da ranar juma'a, kaga dama za ka yi. Ko mukaddara ka yi bakanci cewa nan da kwana 8 masu zuwa zan azumci azumi, nayi alkawari tsakanina da Ubangiji, sai ya dace cikon na 8 din da ya zama ranar juma'a. An gane ku? Ko ka saba duk karshen wata kana yin azumi, saboda ko hadisin da yake nuna fagalan yin azumi a karshen wata, kwana ɗayan karshe ko biyun karshe na wata ko uku karshe, to sai ya dace ranar da kake son kai wannan azumi ya dace da ranar juma'a, ranar karshen wata kenan. To wannan duk ya halatta, shine sai in ya kasance cikin azumin da ɗayan ku ya saba yin sa. Wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito. Wa anhu aidan radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, haka kuma an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'da, yace dayan ku kada yace zai yi azumi ranar juma'a, sai fa in zai azumci yinin da yake kafin juma'a din ko yinin da yake bayanta. Sai fa in zai azumci yinin da yake kafin juma'a kamar kai alamin, to ya halatta kada da juma'a au yawman ba da hukum yinin da zai biyo bayanta. Wannan hadisi muttafaqun alayhi, da wannan hadisin da wanda ya wuce duk abin da suke nuna wa makruhi ne, an hana mutum ya ce zai kebanci juma'a da azumin nafila. Wa anhu aidan, haka kuma an karbo daga Abu Hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idan tasafa sha'banu fala tasumu, idan tasafa sha'banu fala tasumu, yace idan sha'ban ya riga ya raba tsakiya to kada ma ku ci za ku yi azumi, idan sha'ban ya raba tsakiya kada ku ce za ku yi azumi. Wannan hadisi rawahu al-khamsa, malaman hadisi biyar sun ruwaito, ashabu sunan guda hudu da Imam Ahmad bin Hanbal kenan. Wastankarahu Ahmad, Imam Ahmad yace hadisi ne munkar. Menin hadisi munkar? Wal munkaru alladhi rawa ghayru thiqa mukhalifan fi nukbatin qad haddatha, kuma idda Imam Suyuti ya faɗa cikin Alfiyatul Mustalah. Wal munkaru wa tubal manzur la kunya wa wato kenan hadisi ne munkar a wajen Imam Ahmad yayi lamba daga kasa yace li annahu min riwayat al-Ala ibn Abdurrahman dan yana cikin riwayan al-Ala ibn Abdurrahman walakinahu min rijal muslim malam mai taliki yace amma fa yana cikin wanda muslim ya rawaito hadisin su wa qala al-mutannif fi at-taqrib ibn Hajar ya faɗa cikin littafin taqrib at-ta'zim yace saduqun shi wannan al-Ala ibn Abdurrahman wanda shi Imam Ahmad ya zaifantar da hadisin saboda shi mutum ne wanda yake saduq mutumin da yake saduq kuma hadisin sa aqallu ma yuqalu fihi hadithun hasanun an gane ko wa sahahu ibn Hibban wa ghayruhu ibn Hibban ya inganta shi da wannan sa Allah hakika wannan hadisi ne sahihi saboda haka dawar da Imam Ahmad yayi malami wasu sallama masa ba sun bincika sun binciko sun gane cewa abin da yake fa hujja da shi dan wannan hadisin baya da dalili mai kwari akai dan haka hadisi ne sahihi hadisi ne da Sheikh Nasir al-Albani ma ya inganta shi cikin Sahihul Jami'u al-Saghir ka gani hadisi na 397 dan saboda haka dai hadisi ne sahihi kun gane wannan hadisi na cewa idan tafafa Shabanu fala tasumu in Shabanu ya raba tsakiya kar ku ce za ku yi azumi menene fikin wannan hadisi mun ko karanta ta zo Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce annabi baya yawaita azumin nafila cikin wani wata sama da me sama da watan Shaban har wadan zaman da muke cewa hikimar shine saboda ya fara yawa kansa horo na musamman dangane da Ramadan idan Ramadan ya zo ba zai masa wahala ba wanda ko duk baya yin azumin nafila ko tsamin Ramadan ya kama to yin farko sai ya ji jiki sosai yasa galibi tunda ba azumin nafila muke da yawa ba ranan farko ta Ramadan kam tana da wahala matuƙa kwarai da gaske amma in ka saba kana yi cikin shewan hadi dan haka annabi na baiwa kansa wata riyada nafsiyya kenan wannan horo yake baiwa kansa yake baiwa zuciyarsa ya saba da azumi dan waɗansu suka ce a'a saboda mutane da galibin mutane ke shagaltuwa ba sa ibada a ciki da yawa kowa ya daura damararsa yana jira Ramadan ya kama ne to sai annabi kuma duk lokacin gafara shi kuma sai ya nace da ibada a ciki sallallahu alaihi wasallam to a takaice dai mun karanta hadisan baya Aisha ta ce annabi na yawaita azumin nafila cikin watan Sha'ban sama da kowane wata irin watan da baya yawaitawa cikin wani kun gane ko to gashi anan da kansa kuma ya ce idan Sha'ban ya raba tsakiya kada ku azunce shi to sai malamai suka rarrabu wajen fayyace wannan ma'ana wajen suka ce wannan magana manzon Allah ya fuskantar da ita ne ga waɗanda tun da Sha'ban ya kama basu fara yin azumi ba sai da ya tsakiya to annabi ce kar ku yi amma in ka faro daga farko to kai wannan hadisin bai shafe ka ba saboda hujjar annabi ya azunci wani mafiya yawan kaso a cikin sa in ka faro tun daga farko baka zagiya baka fara annabi bai hana ka ba wannan koda ka huje tsakiya kana yi ba hana ba amma an ce ya riga ya raba tsakiya kar ku yi azumi ma'ana kenan kar ku ce za ku fara in daga tsakiya ne zuwa karshe haka waɗansu malaman suka fassara hadisin waɗansu kuma suka ce hannun abin da yake nuna wa karahanci duk da ana son yawaita azumin nafila a ciki amma ba a san idan ya wuce tsakiya kai dan kar ka je ka zartar da shi da Ramadan wanda wannan kuma wani zai iya zama wani laifin daban idan ka zartar da shi da Ramadan haɗu da juna musamman in ka azurci ranar da take yawmin shak kamar yadda muka yi bayanin ta tun baya kun fahimta da kyau wannan hadisi ne sahihi ne kuma wannan garan da cikin malamin sa kenan wa ali samma binti busur ibn hadar ya kawo sunan dan nuna mana cewa a ce azumi idan rabana ya tsaya dan Sha'ban ya raba tsakiya makruhi ne ko an hana dai Allah akalli وعن السماء بنت بصر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها أن كربا حديث دقاء السماء بنت بصر الله تقال يدعى بنيتا تأتي من زم الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا تصوموا يوم السبت kar ku yadda ku yi azumi ranar asabar kada ku yi azumi ranar asabar illa fi mafturida alaikum sai fa abin da aka wajabta muku wato azumin nafila ba a yin sa ranar asabar na wajibi ba zaka iya yi ramadan a na kafara ne a jere a ba kan je kai zaka azumci kwana bakwai kirdikar bakwai din hadu su shafi asabar a ciki duk wannan ya zama mai kenan na wajibi ka iya yi amma na nafila kace zaka yi annabi ce kai kada ku yi azumi yawmas sabti a ranar asabar illa fi mafturida alaikum sai dai cikin abin da aka tilasta muku ya zama wajibi cewa sai kun yi fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inabin inda a ce ɗayan ku ya ɗauki azumi ranar asabar ga shi kuma ya ji wannan saƙon an ce kar ya yi ya bincika abin da zai ce kai azumi bai samu komai ba illa liha'a inabin sai kwamsu ko bawai inabi abu na ƙarshe kenan zai mada nemuwa au da tajaratin ko ya samu tandar biciya kaliyan duguwa ya tauna da ya tabbatar ya kare azumi ya tauna da baka ya tabbatar ya kare azumi wato wannan ko da mutum ya fara da shi idan da wannan hadisin ya zo mai ya zama tilin ya kare azumin sa ko babu lamuwa a kansa matakar ba na farin Allah bane ba to wannan hadisi akwai tace ku ce mai yawan gaskiya a kansa rawahul khamsa malama hadisi biyar sun ruwaito wa rijaluhu thiqatun amma abu ta ruwayan sa thiqat ne illa annahu muttarib ne amma hadisi ne muttarib inji shi ibnu hajar kenan ya yi lamba a kasa ce li annahu rawahu abdullahi ibn bisr an uktihi sama wa qila anhu an abihi bisr wa qila anhu sama an aisha wannan shi ne ittirabin da aka samu ittirabi a ruwaito hadisi ta hanyoyi daban-daban kuma ɗaya bata fi ɗaya ƙarfi ba kuma hanyoyin kishiyoyin juna ta yadda ba yadda za a aikace ruwaya ɗaya ce to sai ka ɗauka gaba ɗaya kuskure ne aka yi ba a haddace hadisin daidai ba inda wani ya fi wani haddace sai a karɓi ruwayan ma haddace a kyale ta wanda bai ma haddace ba amma matakin haddace ɗaya wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce hadisin daga sama wannan ya ce a ba daga sama ba ne ba ita ta ji daga babanta dai wani ba ce a ba daga babanta ba ita sama ta ji daga aisha daga annabi ne annabi ce haga an sami ittirabi kenan an gane ku ina zuwa ku yi hakuri mu karanta ta kuma dai to shi ne sai wato muttarib kenan wa kada an kara hu malik imam malik kuma yake hadisi na munkar ya in kada ta kala abu daud an malik ibn anas wa huwa kadhibun sai wannan hadisi ba na ƙarya ne wa kala abu daud man huwa mansukun abu daud yace hadisi ne mansukh malik yace la'alla nasakhu huwa hadisi ummi salma alladhi ba'dahu mai yi wa hadisin da ya tafi shi shine hadisin ummu salma wanda zai zo bayan sa to ya zama yadda mai da'awar ya tafi shi ba sai ya zo mun ga ingantacce ne mata kuna kun gane wannan maganganu da duk malamai suka yi wadansu sun inganta shi wadansu sun ce muttari wadansu yin karin sa karshe dai bincike na ilimi ya tabbatar hadisi ne sahihi ka duba sahihi wal jami'u sagir shine jerin hadisi na 7,358 hadisi ne sahihi ta fuskar ruwaya hadisi ya inganta sai kuma ta fuskar diraya mai hadisin ke nunawa kada ku yi azumi ranar asabar sai fa in ya zanto wanne wajibi wanda aka wajibta to inda zaka samu matsala shine akwai wani hadisin da yake cewa karka azumi ranar asabar sai dai in ka azumci ranar da take kafin sa ko ranar da take a'a wato karka azumi ranar juma'a sai dai in ka azumci ranar da take kafin sa da kuma ranar da take bayan sa wajen rana ta tafiyo bayan juma'a sabar wajen suna kafa hujja da wannan hadisin na bukhari su ce ta fuskar ruwaya ma ya fi wannan karfi mun yadda kowanne ya inganta amma wannan ya fi karfi don haka lallai wannan hani da annabi ya yi ana nufin ka azumci asabar din ne ita kadai bai halatta ba sai in farilla ne amma in nafila ne in ka azumci ranar da take kafinta da wanda take bayanta ko ita da wanda take kafinta ko ita da wanda take bayanta wannan babu laifi suka ce dan ya ce inda ka azumci zuma zaka yi azumtar ne bayan da kenan wadanda suka ce to ai su ba su yarda ba maganar bayan ta da aka ce bayan juma'a ba lallai bane ba bayan ta mubasharatan sai yi wa kullu masallaci ko uku ga malam daud ga malam hanafi ga malam zakariya malam zakariya ya fara zuwa sai malam daud ya zo na biyu malam hanafi ya zo daga karshe da wani ya shigo ba Allah Salman Daud so yake in ba shi labari waye riga zuwa tsakanin malam Zakariya da malam Hanafi so yake in ba shi ba ruwan shi da malam Daud a ina ya zo shi dai waye zo bayan wani sai na ce ai malam Hanafi ne ya zo bayan malam Zakariya cikin wannan zancen da ne na yi karya ba ni karya ba dan ya zo bayan sa ne amma shin shi ne ya zo bayan sa ta dab ko kuma ta wani ya shiga tsakiyar su malam Daud ya shiga tsakiyar su amma shi ne labarin ba ruwan shi da malam Daud ba ya san ya san malam ya tafi malam Daud shi abin da yake so sani kawai da malam Zakariya da malam Hanafi waye ya zo bayan wani sai ne sai malam Hanafi ne ya zo bayan malam Zakariya kaga alakan ta zuwan su kawai yake da juna ba ruwana da waya take su to sai suka ce da aka ce ba da hu laifin da daruwa ya zanto asabar ya iya yiwa lahadi ba da hu ne litinin ma ba da hu ne tunda dukkan su ya biyo bayan menene asabar ta riga ta zuwa to a nan zai wuce lillahi ta warta ya dogon baya kenan a juma'a kai ta dogon baya kenan sai da ba ta asabar ba hadda ita da sauransu wannan ra'ayi musamman Sheikh Nasiruddin Albani ya tafi akan sa ya kuma za a fa cewa duk wanda ya dauki azumi ya karya annabi ya ce ko bawan inabi ka ci ha kuma cikin daliban sa akwai wani Ali Hassan bin Abdul Hamid a Jordan shi ma yayin littafi guda kan wannan matsalar ya tara maganganun malamai akai karshe shi ma abin da irin jahil ba za ya azumin ranar asabar ba sai in ya zanto na tilas matsala ce da suke bukatar bincike cikin guda akwai dalibai sai ku je ku yi ta bincika ku yi ta karantawa sahihul jami'u sabir ba nufi didin ba bayan an tace shi azan shi jami'u yawwa yawwa shine hadisi na 7358 7358
wannan
ko ashura ko sallan ko 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 tun da dai ita arfa din nan so dai take mai tawa a shekara idan mun zan zo nan ma ba da tabbacin zamu zo nan ba fa yadda zai mu kyale ta sai mun yi ta ko ta rafi da sabar ba malaman da suka tafi akan haka
amma malaman kaddi da alwali cewa man da raka sai Allah awallahu Allahu khairan
min haka yi bada umumi ne wannan wanda ya bar duka abu dan Allah Allah zai ba shi gurbin sa da wanda ya bi wannan wannan hadisi ne daga annabi sai ce ka matsalan kana nan babu istihadi nan ni yanzu a wannan ba zan yi tarjihi ba ni zan ce ga wanda ke kota ba amma na faɗa muku inda za ku samu zantuka an gane ku kuma ku gane cewa dukkan wanda yace ayi da wanda yace kar ayi din dai istihadi ne ba wanda ba a so ne ka gina abu kan san zuciya shi abu kawai mutumin da ba ya da ahaliya na ilimi ya ji maganganu guda zai ce ni kaza na yadda shi dan me ka dogara su kaga wannan ya zama shi ne turmi amma duk mutumin da yake da haske na ilimi da zai kalli dalilan nan ya kalli dalilan nan a zuciyarsa ta karkata zuwa ga wannan ya fi ƙarfi saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza wannan shine ijtihadi in ya dace da daidai yana da lada biyu in ya kuskure yana da lada ɗaya ba hasara ciki amma akka wanda ba ya da ahaliya bai san meye hadisi bai san meye kaza bai san meye kaza ba da ya ji ra'ayi bai ce ni kaza nake so kaga shi wanda yake so yake magana ba wanda ya fi ƙarfin dalili ba wani kuma so yake ji to idan ka ce guda biyu ne wani ya ce kaza to wanne ne wanda malikiya ta ce malikiya ta ce kaza to yana nan ba ruwan sa kaga wannan shi ma duk jahadi ne bai gina abin da bakan dalili kenan na shari'a wa an ummi sallama radiyallahu ta'ala anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana akthar ma yasumu min al-ayyam yawm al-sabt wa yawm al-ahad wa kana yaqulu innahuma yawma eid lil-mushrikeen wa ana uridu an ukhalifahum akhrajahu an-nasa'i wa sahhahahu al-qudaybah wa hadha lafzu an karbu hadithi daga ummu salma Allah ya kare ta a gare ta yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafiya yawan lokuta a cikin rane ko yakan azincin ranan asabar da ranar lahadi a hadu da juna kenan asabar da lahadi wa kana yaqulu har ma sai ya zanto yana cewa innahuma yawma eidin wadannan rane ko guda biyu rane ko ne na idi lil mushriki daga mushrikai wa ana uridu an ukhalifahum da haka nake so in saba musu in so suna gongo jewa su tifi ya zumure to ni bari ya zubi dai in saba musu wannan hadisi imam an-nasa'i ya rawaito ibnu khuzaimah ya inganta shi wannan kuma shine lafazin sa na ibnu khuzaimah din to wannan hadisi dangane da fuskar bincike duk iyakacin kokari na da zan iya yi in gano ya inganta ko bai inganta ba babu wani bayani da na samu game da wannan hasali ma ban same shi da wannan lafazin ba lafazin da na samu wanda aka kalbo daga Aisha ba Ummu Salma ba wanda Imam Tirmidhi ya rawaito abinda take cewa kana yasumu min ash-shahri as-sabt wal-ahd wal-ithnayn wa min ash-shahr al-akhar ath-thulatha wal-arba'a wal-khamis tace annabi ya kasance wani lokacin a wannan watan sai ya azinci lahadi da asabar kai da lahadi da litinin a wani watan daban kuma sai ya azinci talata da laraba da alhamis wato kaza haka yake tafiyar su a jere yana farowa da asabar asabar lahadi da litinin kamar a wannan watan ya azinci wannan a wani watan kuma sai ya azinci talata da laraba da alhamis to wannan da wannan lafazin da na karanto mana Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi to ya rage inda rigimar take can annabi ya ce kar ku yi azumi ranar asabar nan fa yayi to ga ka'ida idan annabi ya ce kar ku yi kaza muka ba hadisi kuma ya inganta kuma ga wani ran a aikace kuma shi yayi wannan abin a aikace kuma shi ma hadisin ya inganta wanne ake rinjayarwa akan dan uwansa idza ta'arada al-qawlu wal fi'lu فالقول مقدم على الفعل إذا تعارض قوله وفعله صلى الله عليه وسلم فقوله مقدم عند العمل على فعله يعني عندما أكثر من كرو دجونا سكان مغنى أن نبدأ أي كنسا أي كنسا يأي كذا مغنى سكما يأتي كرق يوانن أبن to kai mai bincike na ilimi zaka gabatar da magana ne akan aiki saboda aikin ta iya khususiyarsa ne amma hani kuma wannan kana tabbacin ya hana ka ya hana kai zo kai kace zan kafa hujjatin da yayi bare ni ai sai ka tana kai ya hana ka idan annabi ya ko ba kai zaka shigo ke tsaya sai kace ah manzo Allah kai ba kana tiki ba sai na shigo zaka yi haka وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه الذي وما فعله ففعلوا وما نهاكم عنه فانتهوا ما ذكر يعني في سيكو هذا لذلك كذا قال لك لو أن القاعدة إذا ما كبيتا حديث يا إن أنت من هذا الأباري النجاة كرمي من هذا الأباري سيئي تؤمن أنت أي وأن خصوصية فتيك أنا يا إذا ما خصوصية سا أما تندي أنا مدورة مسألة كم هذا سا وأن شيء القاعدة تقول إذا ولم يسك سا دم بمبان شيء ما كم أنت ولا نهى دي سي أقوى تمت الله كسا من سيد كما تك في هذا السوق وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة wannan hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kare ta gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumin ranar arfa a filin arfa ga halin da yake gidan arfa malai ce rawahul khamsatu malama hadisi biyar suka rawaito gare tirmizi in banda tirmizi wa sahahahu ibn Khuzaimah ya inganta wannan hadisi ya ce hadisi ne ingantacce wal hakim haka al hakim wat tankaru al uqayli al imam al uqayli yace hadisi ne munkar akasa malam yasa lamba yace li anna fi isnadihi mahdiyan la hajri ko al hijri da afaw lo qayli a cikin sanadin sa akwai mahdi wani mutum da yake kiran sa mahdi wanda al imam al qayli yace da yace ne wa qala la yutaba alayhi wa rawi annahu muftarib fihi a takaice dai zance wa fi innan cewa hadisi da'if ne cewa annabi ya hada azumin ranan arfa ga wanda yake filan arfa hadisi ne da'if amma kar ku manta da hadisin tazun da ba mu hikayar sa sahabbai suna safani shin ya azumi ko baya yi sai suka yi mai sai aka aika da wanda masa da musiya dai ga suka fahimci bai ba to rashin yin sa kawai ya isa koyin ka nan gurin ko da wannan na hannun bai inganta ba rashin yin sa ya isa abun koyi da kada kana rakun rasulullahi wa sallallahu alaihi wasallam tunda baka samu ya ce kai ba to sai kai aiki a bisa ga rashin yin sa in gane ku wa an abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la sama man sama al abada muttafaqun alayhi ولمسلم من حديث أبي قتادة بلوز لا صام ولا أفطر ولا حديث النبي كتوى لا صام من صام الأبدا با أزمي قواندي كي أزمينا دن 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 كل يأزمي فالنبي كتوى باب أزمي قريش انقاني رواية البخاري لمسلم كنا رواية المسلم ما كتوى لا صام ولا أفطر يتي شيبي أزمي بكم شيبي سيا يتيجين كي سبا بي أزمي ودن أزمي نيبا لسنة مانيبا شيكو بي سيا يتي أفنش با mana ne ya saba annabi sallallahu alaihi wasallam wato ku gane yin azumi kullum wannan saba wa sunnar manzon Allah ne abinda annabi ya cewa Abdullah bin Amr bin Al-As da yake ina zan azumin nafila yace yi guda uku kowace wata yace zan yi sama da haka yace to kanin kai duk bayan kwana kaza kai kaza zan yi haka har ya dawo da tice kanin kai yau gobe ka huta ji kai ga ta huta sai yace zan yi sama da haka annabi yace babu azumi sama da haka ba azumi sama da haka kwa da yace wannan shine karshen darasin mu na yau abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wannan muka kuskure kuma Allah ya yafe mana wannan an kira sallah kuma sai mu amsa kasan daga cikin tambayoyi tun da lokaci ya ja kuna cewa me ye hukuncin mai azumi da ya wanke bakin sa da man goge hakori azumin sa yana nan ba abin da ya shafe shi ko da abin yana da tsano matukar dai kawai ya wanke bakin sa ne da shi bai hadiye ba wannan kuma yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hani dangane da azumi ranar karamar sallah ko babbar sallah to ya kame baki da ake ranar babbar sallah ai wannan ba azumi sunan sa ba kawai sunna ne karka ci abinci sai yan bayan ka dawo daga idi ranar babbar sallah ba ranar karamar sallah ba in san samu ne wa an fusa sai kayan ka dan barka kai kyona daga ciki ga sarka fara ci wannan mutahabi ne amma ba sunan sa azumi ba dan bayan tsakiyar azumin tsakiyar rana ko kullum rana ko wani abin nan inda azumi ne da sai an kai dare za a ci abinci sun ma sai mu siyama ilal layl ana yin amfani da hadisi dhaifi ko ba a yi ba yin amfani da hadisi dhaifi. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai. Akwai waɗanda suke kuskuren fahimta wajen aiki da hadisi dhaifi, kila ga an ce Imam Ahmad bin Hanbal ko Abu Hanifa ko waye ya ce ai aiki da hadisi dhaifi. Wannan bambancin yare ne tsakanin malaman hadisi na da na yanzu. Malaman hadisin da a yaren su yanzu ce hadisi dhaifi suna nufin hadisin hasan, shine wanda suke maganar ayyan aiki da shi, ba wai dhaifi a wurin malamai na mutakhiruna ba. To wanda daga baya kuma aka zo ana raba hadisi gida uku, bayan da gida biyu ne kawai, sahihi dhaif. A maganar sahihi dhaif kaga har hasan yana cikin dhaifi. To dhaifin da suke nufi ana aiki da shi shine hadisin da yake hasan kenan, wanda a yanzu wannan dhaifin wato ba shi ake nufi da dhaifi ba. Dhaifi ne yanzu shine wanda bai cika sharuɗa na hadisi sahihi ba, bai kuma cika sharuɗa na hadisi hasan ba, to wannan ya zama dhaifi kenan, babu yadda za a aiki da shi. Ko malaman da suka ce za a aiki da shi sun kawo sharuɗa uku zuwa huɗu wanda ba za su tabbatu ba. Akwai su a nazariya, a ilmance, a theory akwai su, amma idan ka zo practically ba za ka iya tabbatar da su ba. To sai mu sallah haka kenan ko? Sauran tambayoyin gobe ma ci gaba da su insha Allah. Assalamu alaikum.